Duk abin da ya shafi dolar rayuwa da miji ya kiwo mace har ta dauka ba tare da saninsa ba ta yi amfani da shi cikin abin da yake tilas ne a rayuwarta, wannan ba ta da laifi. Don hadisi ya tabbata cewa Hindu matar Abu Sufyan ta kai karanta wajen Annabi cewa mijina ya san ina da iyali da yawa, amma saboda mako da ruwa baya dama abin da zai wadatar da mu ni da iyalina. Sai maza Allah sai ke ɗauka cikin dukiyarsa gwargwadon abin da zai ishe ki ke da iyalinki ba tare da ke albazin ce babu laifi a kanki. Saboda haka wannan babu laifi a kan dukkan matar ce wannan. Abin da ya kamata maza su sani ne tilas zai mutum ya gamsar da bukatun matarsa. In dai mutum na da hali tilas zai gamsar da bukatun matarsa tsakatsakiya ba tare da an yi albazanci ba, ba tare da an yi kauro ba. Duk wanda yake kauro ga iyalinsa to shi ma Allah zai masa kauro wajen lada. Dan manzon Allah na nuna tsakanin kudin da ka bayar sadaka ga miskini da wanda ka ciyar da iyalinka a gida, wanda ka ciyar da iyalinka a gida sun fi girman lada a wajen Allah sama da wanda kai sadaka. Saboda ciyar da iyali din kansa lada ake samu. Inda namiji ya gane wanda bai kamata wani mutum ya yi matarsa kauro ko rowa ba cikin abin da suke bukata.
Sai tambaya ta gaba mai ita take wajen Allah ba ta malam. Idan miji ya ce yana son su gano kodin su to saboda tsananin da ya yi a inda abin da ya ke to yi masa don ya haka iski.
A shi tsuguno ko durkuso ai ba shari'a bane ba. Wannan abin da miji ya nema haramun ne, da haka ba za a masa biyayya a ciki ba, kuma dan kin saka masa wannan baki da laifi. Tunda manzo Allah ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma sayyidul khaliq, babu da'a ga wani abin halitta wajen saba mahalicci. Wannan nasi ne na hadisi, duk da mai alibi ya kawo ta a matsayin zance ba ya sai Annabi ya ce ba, amma dai hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan lafazin ko lafazin da yake kusa da wannan. A takaice dai ma'anar hadisin ba a biyayya ga dukkan wani wanda yake halitta ne wajen saba wa mahalicci. Wannan durkuso da muke al'adu ne amma ba addini bane ba. Da haka miji bane ce matar sa dole sai ta durkusa masa, ba ya da wannan haƙƙin. In kuma ya ce tunda Allah bai saka ba dole bane kuma ita kuma ta yi.
Sai tambaya ta gaba, mai ka tana tambaya ne game da nan ne da mata suke sawa a sama. Wai kun hatara Allah tahar da mata suke sawa a kasa din nan, shin sai ya zanto dole in ta yi kunshi don kada mutane su ga kunshi ne waɗansu maza, ko kuwa a ta ba san dole ne ko ba kunshi
a kasa? Shi dai abin da ake kira hijabi na musulunci shine ki sanya tufafin da yake ba na ado ba, kuma su zanto masu kauri kuma masu haɗaɗɗiyar saƙa, sannan kuma ya zanto cewa wadatattu ne, kuma su rufe ko ina a jikinki in banda tafin hannu da fuska. Tunda an ce su rufe ko ina kin gawar kafa kenan. Idan kin sa safa haka aka fito, in ba ki samu safa kin sa ba to ki sassauta zanin ki ta yadda zai iya rufe kafar ki, wannan haka aka fito. Amma inda za a sa safa din ki ya fi dacewa ko a sa takalmi kafa ciki, dan hijabin zai fi kamala kenan. Haka
dan tambaya ta gaba mai ita tana tambaya ne game da zunubin gado a tsara masaka. Wai gaskiya ne idan mutum ya mutu ya bar gado magada in suka gada duk aikin da suka aikata na aisha ana ruwa tsawa mutum kamita
ina kamar. A ba gaskiya bane wannan. Sai sai mutum ya yi sakaci wajen tarbiya, duk mutumin da ya sakaci wajen tarbiyan ƴaƴansa daga baya suka tashi suka yi aikin wani sabo za a kama shi da laifin sakacin tarbiya. Amma duk mutumin da ya yi iyakacin kokarinsa wajen tarbiyar yaransa daga baya suka yi suka yi aikin sabo, ko da kuɗin da ya bar musu ko da kuɗin da suka samu, wannan su kaɗai ta shafa. Wala ta zuru wazar sun wazara ukura, wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai.
Sai tambaya ta gaba mai ta tana yi ne game da takaba a tsara masallah. Ta ce wajen gaskiya ne mata ce suna tare da mijinta kusan shekara uku ba ta gaba miji abinci. To shi kuma baya neman bukatuwa daga gare ka, suna cikin wannan zama haka har Allah ya yi wa mijin rantsuwa, sai aka ce tun da sun zauna har shekara uku ba ta yi da abinci ba abin da ya ke haɗa su, wai shi kenan ba za ta yi ta kaba ta. Wai idan mace da mijinta suna zaune ba, in dai har an yi wata uku ba ba abin da ya haɗa su, wai shi kenan ta kaba su. Saboda haka yanzu ba za ta yi ta kaba ba, ko ba za ta yi ta kaba ta ba.
Wannan ba gaskiya ba ne ba. Saki ba ya tabbata sai in namiji ya fice mace shi da kansa ya ce ya fice ta, idan namiji ya fice mace ya ce ya fice ta kenan. Amma zaman da suka yi wannan zama ne na kowa ya haifi kowa, kowa ya yi kowa laifi, shi in kula ta ce ya tsawon waɗannan shekaru ai zalunci ne ba ƙaramin zalunci ba kuwa. In ba ta yafe masa ba sai Allah ya kama shi da wannan ranar tashin kiyama. Ita ma kuma abin da ta ƙi ne hidimar gida, ita ma kuma akwai ɓangare na zalunci a ciki. Ba ɗaya zai daure shi ya zanto haƙƙin da ke kansa ya ɗauke don ya so adalci shi nake a lahira da ke shi, amma bai mutu ya kai ma sai ka rana. A takaice dai wannan mutu ba a sakakkiya ba ce ba. Wannan nan ba kuki ba ne ba. Kuki ne kawai bai furta ya ce ya sake ta ba. Da haka tana nan a matsayin mata sai idan ta mutu to shi ne lokacin nan kuma aure ya riga wuce shi ya mutu, dole sai kai ta kada kenan. Kuma lallai kana da rabo cikin gado ba wanda ya na rabo. Wannan shi ne kaida.
Sai tambaya ta duba, mai ta tana tambaya ne game da yin al'ada a karan sallah. Ta ce ni ne al'ada ta bin zarfi da shahar kwana goma. To a karan sallah shin yaya sallah na azumi?
Shike nan za ki fi da yarda da rake sallah da rake azumi da har ki kayan ki. Dan in da al'ada na nan ka aiwa ba'i ba. Ba za ka sallah ba za ka azumi da har ki kayan ki. Ko da ta kalla kan kwanakin da ki kika tsada din nan. Wannan shine zan tafi inda ki.
Sai tambaya ta ga wani ita tana cewa wajen Allah za ka mara kaɗan jakun nan waɗansu mata, don idan mata waɗansu gabarawa da wanda ba su da aure wai sukan yawaita zuwa wajen malami da duba musu gabarawa sun fito wane ne ya bi alheri a ciki. To wannan bai na ƙara da wata mata ba ta haƙuri da su mana
a abin da ya kamata ki shi ne ki istifara. Manzon Allah bai ce ki je wani ya miki duba ba, ki aka ce ki istifara. Ita kuma istifara abin mai sauƙi. Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah ya kasance yana koya mana istikara kamar yadda yake koya mana Fatiha cikin Alkur'ani, dan kowa ya iya. Idan kika tafi istikara za ki sallama raka'a biyu, kafin raka'a ta farko Fatiha da kul huwallahu ahad, raka'a ta biyu Fatiha da kul huwallahu ahad. Idan kika sallama sai ki karanta addu'ar istikara din, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astakbiruka bi qudratika واسألك من فضلك العظيم انت تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر سيمتني عن بسعد خير لي في ديني ومعاتي وعاقبة امري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر سيء عن بسعدنا خير لي في ديني ومعاتي ومعاقبة امري وعاقبة امري فاترف عني واترفني عنه ثم قدره وخيرا حيث كان ثم ارد لي به او كما قال صلى الله عليه وسلم. Abin da wannan ke faɗa in ma kike hadda ke larabcin ba, ya Ubangiji ina neman zaɓinka ta hanyar zaɓanka, kuma ina neman ƙaddarawarka ta hanyar ƙudura da kake da ita ta ƙaddara al'amura. Ina roƙonka daga cikin falalarka mai yalwa, ya Allah in ka san wannan aure da zan yi ko da wani ke nema na da aure zai zama min alkhairi a cikin addinina da rayuwata da ƙarshen al'amarina, to ka tsaddara min shi, sannan ka kawo hanyar yin ta zanto mai sauki, sannan ka sa min albarka. Ya Ubangiji in ka san wannan aure da zan yi da wani wanda ya fito na nema da aure zai zama min sharri a rayuwata da addinina da ƙarshen al'amarina, ya Allah ka kautar da wannan abu daga gare ni, ni ma ka kautar da ni daga gare shi, ka canja min da alheri duk inda yake, sannan kuma ka wardan mu in aikata alheri din. Wannan ita ce dawo da ta fara, ko da yaran ki kika yi in kika faɗi kalmomin da suke ma'anar su, wannan abin da na faɗa ya halatta. Da mutum ya yi sallah raka'a biyu ya yi sallama zai karanta wannan, babu laifi kuma ki ƙara maimaitawa, babu laifi ki ƙara maimaitawa. Idan har kika wannan istikara din yayin da za ki karanta ki yi da cikakken niyyar kin bai wa Allah zaɓi a zuciyarki. Idan ta ce har sau biyu ko sau uku idan kika ji san abin ya karu a cikin zuciyar ki, to ma'ana Allah ya yarda miki da wannan abin kenan. Kar ma ki kai ba ta lokacin waɗansu shawarwari na waɗansu kuma duk wata sabon shawara ku lafi gefe guda a sa lokaci a aure kawai ki tafi. Ki tafi mai ke da ki tafi. Idan kuma bayan sun yi istikhara din nan daya biyu uku sai kika ji san abin ya rabu a zuciyar ki ko kika ga wata matsala wadda da kike hangota da kike hangota to Allah ya tunja miki kenan ba haka sai ki maza ki dai kai ma ki tsaya a bata lokaci ya ƙara zuwa zance sai ki tsaya gaskiya na saki shawara kawai dai ba zan yi hawaran nan ba kuma yanzu na saki shawara karan fata mai ka lokaci kar ne ma ka fata mu Allah ya hada ka da wanda zai jima Allah ya hada da wanda zai shikenan to amma idan kina da kwadayi ne sai ki gaba zaki iya koyar ki mutum yana ba ki kudin zance wadansu mata haka wancan zai zo kawo kudin zance a karbe wancan zai zo kawo kudin zance a karbe kike ne ma karbau to a irin nan gurin ko kin yi tsara kin gare ba za ta fito miki daidai ba dan da niyyar ki ba ta fito din saboda haka wannan dai shine istikhara shine babban abin da annabi bai kowa zabi kowa ya wakanta amma zuwa wajen malami ya duba miki wallahi tallahi ba abin da zai iya ganowa na cewa zai zama alheri ko ba zai zama ba in kin ga ya gano abu na ya zama alheri to dama abin alherin sa a bayyane yake wani mutum bayan Allah ya zo wurin ki talibin baya ba a san shi da wargi ba in kin ga ya gano sharri to dama abin sharrin sa a bayyane yake wani dan giya ne zo wajen ki ko dan fanci da mukami ko dan kaya a wannan sharrin sa a bayyane yake ba ma bukatar ma ga tambaye wani malami amma duk abin da ya rikitar da ke to sai ki istikhara neman zaɓi daga wurin Allah ta'ala ko da kina son abin a zuciya sai ki murkushe son ki nemi Allah ya baki zaɓin da wannan niyyar sai ki ga Allah ya hango ya nuna miki abin da yake shine yafi dacewa ina fatan kun fahimta da kyau to sai ku da wannan shi kudin zance ai kyauta ne mutum ya bayar dan bata aure shi ba za ka ba shi ba dan baya cikin sadaki ba wai sadaki bane ko wani abu shine ya ga dama ya bayar kyauta
dan baka kaunar shi amma kuma saboda bayar
to wannan ya zama yaudara in kin san baka san shi dama tun farko ki kyale shi in kin san baka san shi amma abu ne ya zo ran in shiga tsakanin ki ga wani kuma kina ta kokarin zabe a ciki wannan duk wanda baki kudi zaki karba amma kai ki ji jinkiri ya mata ki yanki ki istikhara ki ga wanne ne sai ki da kasar da ɗayan tun kafin ki bada lokaci amma ha kai ya kasance kina da tabbacin ba za ki aure shi ba amma kullun ya zo za a dan sani dan mafi wakaro da a baki shi kuma da ki kudi ya bayar ya kama damfara ke wannan dan a koma tana dama tana daidai wannan damfara kar wani ya ji wannan kuma ya ɗauka na ce kenan ya halatta yin takara ya zama ma'aure ita mace mutum da shi ne ma'aurenta ko uku ya halatta in ba ta riga ta zaɓa wani ba amma an riga an zaɓa aure da wani bai halatta wani na uku ya ci gaba amma wani ya gabatar da bukatarsa ba riga aka ce masa an amince ko ba amince ba wani ma ya zo gabatar da bukatarsa wannan duk babu laifi amma akwai iyayen da cikin haka don su samu kuɗi to wannan kaga yana malama da binniya sai zanto haramci ya tafe su kun fahimta da kyau saboda komai yana da ɓangarorinsa inda ya halatta da kuma inda zai iya zama haramu habba malam wa kake da suna mala abubakar kana ji na ce kowa yawa kansa ba wanda yake yawa ne su fara duniya kowa shi ke yawa kansa me yasa manzon Allah ya koya musu inda akwai bukatar shi zai musu da zai koya kowa da kowa amma Abdullahi dan Abdullahi ce yana koya mana istikhara iri da yake koya mana Fatiha yanzu ne zai maka Fatiha a sallah ko kira da kanka to haka istikhara da haka annabi ya koya kowa da kowa
sai tambaya ta gaba ita kuma game da jan hankalin miji a kan makaranta a waɗansu ganin neman jan hankalin miji suna amfani da waɗansu abubuwa kamar wai su ji ɗan mata waɗansu abubuwa da su ja hankalin miji ya kauce daga ciciyarsu su ja kauce hankalin miji a kan makaranta wani yin wannan ɗin ya halarta ko kuma in ita kaɗai ne ya halarta ko kuma in duniya ne ya halarta ko kuma kwata-kwata ne ya halarta.
Shi dai wannan abu rashin yin amfani da shi yafi ki bi sauran dabaru na zahiri shi ne abin da ya fi dacewa zance mai daɗi magana mai daɗi ado iya girki tsafta sanin ya kamata ladabi biyayya wannan duk za ki iya yinsu kuma wani abu da yake ya kamata ku sani na zahiri komin yadda mutum ke samun gamsuwa ta wannan bangaren da kuke tsammani in akwai waɗansu illoli a wannan bangaren babu yadda za a yi daima ta zauna ta tattara da mutum don duk mutumin da yake mai hankali in yana zama da mutum ba don wannan bane ba wannan yana cikin rukunin zama amma ba yau shi kaɗai ne ke sa zauna da mutum ba ko alama dole sai da waɗansu halaye ba a karfi ɓata lokacin ke zan abin da ba shi ne mai amfani ba su tsali abin da zai amfani ke a duniya da lahira. A yi wannan ba shi kaɗai ba ne zaman aure, wani namiji sai kwana biyu uku ma bai kula matar sa ba ta wannan ɓangaren, kuma ana zaman lafiya, kuma ana tare, za a tafi tare, za a zauna tare, za a tattauna, za a tattauna kan matsalolin yara, matsalolin gida, sun riga sun zama jiki, sun zama abin nan. Akwai matar da ta ma tare a ɗakin mijinta kila yin ita kaɗai ce, har ma kila ɗakinta ba sosai abin nan ba, ko ke tare a ɗakinta gaba ɗaya, ko mai nasu sun riga sun abin nan da sauransu. Sai da wannan wani lokacin kwana hudu ma kwana biyar mutum bai kula matar sa ba, amma ko ba suke nuna baya kansa ba. Dan shi wannan idan ma yayi yawa kuma sai ya fitar da kai, duk abin da yawa sai ya fitar da kan mutum. Mai hankali ba mu yadda wannan shi ne ruhin zama, akwai sirrin zama mai yawan gaske ba wannan kadai ba. Wani da ni mutum ne da na faɗa muku, amma kash ba zan iya faɗawa, sai ɗan abin da kuka yi.
Sai tambaya ta gaba, ƴar'uwa tana tambaya ne game da limancin mata a tsarin masallah, waɗansu sun ce wai limancin mata ya halatta, waɗansu suna cewa wai bai halatta ba, shin wannan abu tana nema an warware musu a tsarin masallah?
Ya halatta mace ta yi wa mata ƴan uwanta limanci, in musulma matar annabi tana yi wa mata limanci, idan ita limamiyar mace ba za ta shigo gaban sahu ba, sahun gaba ɗin nan sai ta tsaya a tsakiyar sahun, to sai ta yi limanci irin yadda kuke ɗin nan zaune ta tsakiyar sahu sai ta zanto ita ce limamiya. Ya halatta, amma namiji ba zai bi wannan jam'in ba, in yi ko ba ya da sallah.
Sai wata ɗaya tana tambaya game da sallah da tarawih, take a gwan ma a tsara matsala a tarawih da muke yi daman daga alantara ne zuwa rafi, take to idan aka yi rafa a biyu aka zauna za a yi sanya kan mutum ya hutu ba shi babu a cikin sallama, to haka in ya zanto sai in maza maza an karanta salatin annabi, ina gama ana sallama sai a fara yin cewa shi kenan, nan da nan an yi karatu da wuri, nan da nan an dunkuya, in an kama zuwa san ta kira da wani tasbihi sai babu annabi. So ni din in dinga dakatawa ne yanzu tabo wajen sujuda ba in dakata wajen tsayya bari sai ni nari, ko kuma ya yi tsakar masu.
Duk wanda yake sallah irin wannan yadda suka ambata cikin tambayan nan, ko shi kadai ko liman baya da sallah, kwata kwata baya da sallah, wannan limamin ba ruwanku da shi ba za ki bi shi sallah ba, ba wai dan kafiri bane, a musulmi ne amma bai iya sallah ba, yana wulakanta sallah ba ruwanku da sallar sa. Manzo Allah na zaune cikin masallaci wani mutum ya yi sallah ya zo same shi yace assalamu alaikum, manzo Allah ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah, irji'i fa salli fa innaka lam tusalli, ko ma ka sake sallah dan har yanzu ba kai sallah ba, ki je sake sallah ya dawo annabi ce ko ma ka sake sallah har yanzu ba kai sallah ba, a sai da aka so uku yace na rantsa da wanda ya aiko ko yayi ko ka da gaskiya ba zan iya sallar da kowa nan ba, sai manzo Allah ya ce idan ka bayin sallah ka fuskanta al-qibla ka daidaita kai kabbara ka karanta abin da ya sauka gana al-Qur'ani bayan Fatiha, sannan ka yi ruku'i har sai ka nutsu cikin ruku'i, sannan ka dago daga ruku'i har sai ka nutsu a tsaye, sannan ka tafi sujada har sai ka nutsu cikin sujada, sannan ka dago ka zauna har sai ka daidaita a zaune ko wace gaba ta koma inda take, sannan ka sake tafiya sujada karo na biyu ka nutsu a ciki, yace haka za ka yi cikin dukkan raka'o'inka. Kaga nan da sunan mutum da yi irin wannan sallar shi a gurguje annabi ce san ba kai sallah ba, da haka sallolin ki da kike da tare da irin wadannan ba a cewa sai kira ba sun yi, amma da jawo kanki sai kibin limamin da yake irin wannan dan da yi sallah ba, wannan da yi sallah ko ba za a bi shi ba, sallah kuma take mafi girman ibada. Yanzu ko mota za ki shiga za ki je Kano da kika je tasha an cika a cikin mota za ka fito, amma wannan direban bai iya ba, amma ko ya kudi zai koya a hanya, a ga babu wanda zai fi da wannan, ba wanda zai iya wannan a gurin cewa ya da koya a hanya, to dan nan kenan za a bi mutumin da bai iya sallah ba, dan da ba bi sallah ba.
Sai tambaya ta gaba, mai ta tana magana ne akan ta gaba a kan sallah, sai ta tana magana ina da shau a karantar da mu hakikatin kaijiya yadda ake yin ta gaba, sai ta tana magana ba dama yarinya karama a ce musamman yarinya karama idan mutum da ya rasu shi kenan dole, ko da tana karatun islamiyya manyan iyayen da madarasa shi da safe sai wata tsohuwa ta zo ta sa ta a takaba a sai ya mata kwano sabo a sai komai na ta sabo sabo ma sabo komai na ta sabo da ko ba da ba ta wanka a yadda ya kama da aka masalla, kuma za a sa ta karanta kurfiyu in a karanta mata kurfiyu sai a ɗebi toka in zuwa mata aka wai don kakkaci mijin kuma a ba mata abinci ta kadai da ni ta kama ta bada kan dan gabar uwa ko wani lokaci ku ruwan miki da zuwa abuwa
ne ba da kada abu ne mai saukin gaske kun gane abin da ake nufi da kada a musulunci shi ne mace wadda mijinta ya mutu za ta ne sanci waɗannan al'amuran har tsawon wata hudu da kwana goma. Mace wadda mijinta ya mutu tun daga lokacin da ta ji labarin mutuwarsa za ta ne sanci waɗannan al'amuran da zan zana muku yanzu tun daga lokacin da ya rasu har yi zuwa lokacin da za ta yi wata hudu da kwana goma. Abu na farko daga cikin waɗannan al'amura za ta nisanci tufafi na ado, ba ita ba son ya wata atamfa ta ado, kayan da za ta sa ya zanto kaya ne ba na ado ba, ba yabo ba fallasa. Abu na biyu daga cikin ababen da za ta nisanta ta nisanci turare ko na ruwa ko na wuta ko sabulin wanka mai ƙanshi. An gane ko? Ko man shafawa mai ƙanshi duk ta nisance su. Sabulin wanka mai ƙanshi, man shafawa mai ƙanshi. Na ƙara nanatawa, saboda babu laifi idan ana sanyi kamar yanzu, ta yi amfani da man shafawa ba mai ƙanshi ba. Babu laifi in za ta yi wanka, ta yi amfani da sabulu ba mai ƙanshi ba. Man shafawa mai ƙanshi, sabulu mai ƙanshi shi aka hana. Sannan abu na uku kuma ba za ta yi kitso ba. An gane ko? Ba za ta yi kitso ba har sai ta kammala ta kaba. Sannan kuma abu na hudu na gaba kenan, wato ba za ta yi kunshi ba, ba ita ba ta lalle a jika. In da akwai lalle yanzu ba yadda ta iya, za ta bar shi har ya kankare da kansa. Amma ta yi sabon lalle ba za ta yi ba har tsawon wata hudu da kwana goma. Sannan abu na biyar, gidan da kake ba za ta fita ba, sai in larura ta fito da ita. Da idan ana gobara ko yana da ya faru za ta fita. Ko gida an yi ambaliya ya za ta fita. Ko ba ta da lafiya za ta je asibiti karɓar magani ta za ta fita. Amma in ba wannan ba san ba za ta fita daga cikin gidan ba har ta gama ta gaba a nuna. Ana bayanin majalisa ta biyar, za ta nisanci tufafi na ado, za ta nisanci turare kowane irin nau'i, sabulin wanka mai ƙanshi ya shiga ciki, man shafawa mai ƙanshi ya shiga ciki, kuma za ta nisanci ƙunshi, kuma za ta nisanci lalle, kuma za ta zauna cikin gidan. Ba za ta fita ba har sai wannan wata hudu da kwana goma sun wuce. In wannan wata hudu da kwana goma suka wuce shi kenan sai ta koma ta cigaba da yin wannan kayan adanta. Za ta iya sa turare, za ta iya kunnawa, za ta iya amfani da sabulu mai ƙanshi, za ta iya komai, za ta iya lalle, za ta iya komai bayan wannan wata hudu da kwana goma sun wuce. Wannan takada ɗin ita mace ba sa ta ake ba, da zarar miji ya mutu ta shiga takada, hukunci ne. Da haka sai ta maza ta cire wannan kayan da ke jikin ta cikin da inda tana cikin ado ne, tana jin labarin mutuwarsa. Farkon abin da za ta fara ta je ɗaki ta cire wannan ta sa wannan, ta riga ta shiga ta kaza kenan, ba ta jira wata ta shigar da ita. Kuma da zaran wata hudu da kwana goma sun wuce shi kenan ta riga ta fita daga cikin ta kaza, kuma ba sai an zo an sake yin taruwa zuwa fitar da ita daga cikin ta kaza ba. Duk wani taro da za a yi na cewa a shigar da wani ta kaza, ga kuma karatun shigar ta kaza, ga karatun fitar ta kaza, kuma za ta yi matakin kai da wuka, kuma za ta sa baƙaƙen kaya, kuma ba za ta yi wanka ba sai sau ɗaya a mako. Duk waɗannan ba ya da asali cikin addini. Wa yake mai takaba dole sai ta yi wari ballan tana mu sika ta yi wanka. In kullum za ta yi wanka sau biyar ya halatta. Ana zafi ta yi ta wanka tana jika jikinta ya halatta. Amma ka ta yi amfani da sabulu mai ƙanshi, ko mai mai ƙanshi, ko turare, ko wato ainihin man shafawa, ko abin da mai ƙanshi, turare mai ƙanshi, ko sabulu mai ƙanshi, ko man shafawa mai ƙanshi, duk ba za ta yi amfani da su ba. Me zai hana kirka wata hudu da kwana goma? Ai ba da umara tana al'ada ko ba ta yi wata hudu da kwana goma. Amma idan mace miji ya bar ta da ciki, to lokacin da ta haihu shine ta kare ta kaba. Idan ciki ya tsaya da ita ba ta haihu da wuri ba, saboda karami ne har ta kai wata shida ko bakwai, to sai ta yi wannan mata bakwai din sannan ta gama ta kaba. Duk za ta nisanci ta ababan. Idan miji ya mutu yau, wato gari ta haihu kuma ta riga ta gama ta kaba. Idan miji ya mutu da safe, da la'asar ta haihu to ta riga ta gama ta kaba. Zaman ta kaba ta shi ne wannan awannin kawai. Dan Allah ce ulati al'amali yajluhunna an yada'na hamlahunna. Da haka wannan ita ce ta kaba. Duk wannan abin da kuke ji al'adu ne, wannan matan da ake ta sa ku ta kaba, wallahi ko alwala ba su iya ba. galibin su kowa da su iya ba. Idan ka ce maka karatu ba Qur'ani za a yi ba, kuma hadisi za a yi ba, wani gauranci za ka zo wani firmi ana fada da ka san kuma yake cewa, to sai ka samu yadda ba ta iya rayuwa ba kuma za ta sa ki ta kaba. Duk wanda zai yadda za ki ce kin shiga kin shiga ta kaba, ba yadda ta kaba take a musulunci. Dan an zo fita kuma ki ta yi ba a yan biki wajen fita daga ta kaba. Eh, dama ai mace duk wanda ba ta da miji ko sakin ta yi ko mutuwa ne, in dai ta riga ta haihu shikenan ta riga ta fita. Na ga sai mu dakata a haka mun tuka awa biyu daidai kenan a ga tsiki za ta kula biyu kenan to shi kenan ya isa haka Allah ya sa mata albarka bi iznillah ta'ala za mu sake cikin addu'a tun daga shi kuma za mu fara tahajjud daga gobe idan Allah ya kai mu sai dai muna jan hankalin waɗanda suke zuwa da yara ƙanana su ji tsoron Allah kai su zo su azurtar da yara cikin sanyi dan da shi an fara sanyi daga jiya in san da ne ko wace tuzo ce sallar dare amma dai wadanda suke da yara kanana haka dan Allah su tsaya sayin yaran su kasu dan kila wurin da za a tana da domin sallar mata din masu yara inda yake mai dan rufi zai zanto yayi kadan mutuka dan haka ba lalle bane ba a ce an bawa mata duka wurin da za su yi shiga wanda zai kare su daga sanyi dan haka dan Allah a ji tausayin yara kanana jarirai wadanda ake tawowa da su a zo su yi ta tsala kuka ana sallah din nan ko alama bai dace ba duk bukatunmu gaba daya Allah su biya mana dukkan waɗanda suke neman aure Allah su ba su mazaje na gari waɗanda za su ji tausayinsu kuma dukkan bukatunmu dai gaba daya mu sa su ta ga kuma na fuskantar goman karshe din nan yana da matukar muhimmanci mu sanya addu'o'in ba ciki dan lokaci ne na an sa addu'a Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'a ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hadhihi ad-din ya rabbal alamin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مع الدعاء بلدك بنتا ولدبن دعيك بكاتا متوني كيائي وجنين الدعاء ومين من قد عينا علوكة من ماذا لا تردسيني علوكة من يلتر مكمن ترديا a waɗansu watanni da suka gabata a kan duk abin da mun rubuta da rubutu na rubuta shi ne cikin harshen Hausa in banda addu'o'in farko abin da ne bayani kasancewar addu'a a matsayin ibada shi yasa ake son mutum ya rinka yi da kansa tunda in yayi yayi bauta ga Ubangiji tunda Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Ubangijin ku ya ce ku roke ni zan amsa muku ko manzon Allah ya ce ita kanta addu'a din ma ibada ce sannan kuma na kawo waɗansu daga cikin lokutan da suke sa a karɓi addu'a duk wanda suke da bukata suke son aloka sai ta kiyaye waɗansu daga cikin lokutan da sai na ambaci guda uku lokaci na farko shi ne ɗaya bisa uku na dalili na ƙarshe lokaci na biyu shi ne tsakanin kiran sallah da ikama idan an kiran sallah a masallaci ko wata sallah cikin sallah biyar ɗin nan kafin a tada ikama wannan lokacin lokaci ne na an sa addu'a kamar da manzon Allah ya ce addu'a da aka yi a lokacin ba a mai da ita baya sannan na uku kuma shi ne tsakanin sallah da aka zuwa magariba ranar juma'a tunda manzo Allah ya bayani cikin hadisi a ranar juma'a ko cikin yinin juma'a ko wata sa'a daya wanda babu inda za a yi bawa mummuni ya roki Allah cikin tafaci sai Allah ya biya masa bukatar sa to galibin malamai suka ce wannan sa'ar tana tsakanin la'asar zuwa faduwar rana Allah ya ɗaure ta amma tana tsakanin la'asar zuwa faduwar rana to waɗannan kaɗan kenan daga cikin lokutan dan ba duka na kawo ba sannan sai waɗansu daga cikin halayen da ake amsa addu'a idan mutum ya sukanci da su kamar idan mutum yana cikin tafiya idan mutum tafiya ta kama shi daga nan zuwa Kano ko Fatiskum ne ko Bokine yayin da kike kan hanya din nan kuke cikin tafiya lokaci ne da an sa addu'a an gane ko kamar da manzo Allah ya bayyana a cikin hadisi Allah yana an sa addu'ar matafi haka idan mutum yana azumi na farilla ko na nafila yayin da azumi ke bakin mutum shi ma lokaci ne da an sa addu'a kamar da manzo Allah ya bayyana cikin hadisi sannan haka idan mutum yana cikin sujada dan manzon Allah ya ce babu wani hali da bawa zai kasance ya fi kusanci zuwa gare ni sama da lokacin da yake cikin sujada a cikin wani hadisin kuma yake cewa shi ruku'i ku girmama Ubangiji a ciki amma sujada ku nace da addu'a ya dace a an sa muku addu'ar ku idan kun yi addu'a a cikin sujada kun gane da kyau sannan kuma yake cewa abu na hudu kuma shine idan mutum yana cikin halin tsakanika abin da yake nufi da halin tsakanika mutum ya shiga cikin wani mawahancin hali ko saboda rashin lafiya ko wata matsala ta rayuwa dan Allah ya ce amin yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard sannan na biyar kuma idan mahaifi ko mahaifiya suka yi addu'a ga ɗansu waɗannan su ma ana ansa addu'ar mahaifiya idan ta yi wa ɗanta ko mahaifi idan ya yi wa ɗansa. Kun gane da kyau? To, abu na gaba shi ne sai al'amuran da ake so mu kula da su, yayin da mutum zai addu'a lalle ya kula da waɗannan al'amura. Bayan ka zaɓi lokaci cikin lokutan da muka yi a bayani, ko ka zaɓi hali cikin halayen da muka ambata, ka samu kanka cikin ɗaya daga cikin halin. Yanzu misali, yau ɗan nan duk da azumi ya baki mu, muna cikin Ramadan. Idan aka kira azhar kafin la'asar, kan ka dace da lokacin da ake aka addu'a shi ne tsakanin kiran sallah da iqama, sannan kuma ka dace da hali daga cikin halayen da ake aka addu'a shi ne wato ainihin da azumi a bakinka. Haka idan mutum ya tashi bayan an kiran sallar asubahi a masallaci kafin a sallah, idan ya addu'a a lokacin, ka ga ya dace da lokacin da ake aka addu'a shi ne tsakanin kiran sallah da iqama, sannan ya dace kuma da ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe. Sannan kuma a lokacin da azumi a bakinsa an riga an yi kiran da an daina cin abinci daidai shi da azumi a bakinsa, ya tara ababai guda nawa? Uku. Kun ga duk waɗannan za ku iya a ribata ci. To don haka daga cikin al'amuran da ake so bayan duk mutum ya lura da zancen, to sai ya kasance kuma mutum idan zai roƙo ya roƙi Allah shi kaɗai, kar ka yadda ka haɗa Allah da wani abu. Addu'o'i da ake raba ku da sunayen aljanu a ciki, ko da sunan wani mala'ika, ko da sunan wani wali, wallahi sallahi shirka ne. Allah ba zai taɓa an sa addu'ar mutum yana cikin wannan shirman ba. Sannan abu na biyu, kar mutum ya tawassuli sai da abin da shari'a ta yarda da shi. Abin da ake nufi tawassuli shine kamun kafa, kamar ka ce ya Allah ba ni kaza dan kaza, dan kaza din nan da za ka faɗa, ba komai ne za ka yi tawassuli din da shi ba, sai abin da Allah ya yarda da shi. Allah ya yarda in za ka yi tawassuli, ka yi tawassuli da sunanka, ka ce ya Allah dan sunanka Ar-Rahim, ka yi min rahama. Ya Allah dan sunanka Ar-Razzaq, ka arzuta ni. Ya Allah dan sunanka Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, ko ka haɗa gaba ɗaya. Ya Allah albarkacin dukkan sunayenka. Ya Allah domin dukkan sunayenka da na sani da wanda ban sani ba, ka biya min bukata kaza. To mutum ya yi tawassuli da abin da ya halatta, domin sunan Allah ana tawassuli da shi. A ko ya kasance mutum ya yi tawassuli da wani aikin da'a, kamar biyayya ga mahaifa, kamar itikafi, kamar karatun Qur'ani, kamar istighfar, kamar kyautatawa maƙwabta, dukkan waɗannan ayyuka ne na alkhairi. Idan mutum ya yi don Allah, sai ce ya Allah don wannan aikin da na yi domin ka, ka biya min kaza, ya halatta. Kun gane ko? Sannan abu na uku, sai tawassuli da addu'ar wani salihin bawa. Wani bawan Allah, malami ne, ba malami ba ne, mace ne, namiji ne, kana dai kyautata masa zaton mutumin kirki ne. Kana kyautata masa zaton mutumin kirki ne. To sai ka sa shi ma ya tsaya ka addu'a cikin bukatunka. Dukkan waɗannan ka ga ka yi tawassuli da addu'ar sa ne. Na cewa Allah biya maka bukatunka. Haka za ka iya tawassuli da imaninka. Ya Ubangiji, domin imanina da kai, da imanina da manzanka, da imanina da littafanka, da imanina da mala'ikunka, da imanina da kadara, don wannan imanin, ya Allah ka biya bukata kaza. Allah yana sa haka idan ka yi. To wannan shine tawassuli. Amma ka ce ya Allah don waliwa ne, don shehuwa ne, ya Allah don mala'ika Jibrilu, ya Allah don Ka'aba, ya Allah don kabarin na Fatima, abba wannan duk bai halatta ba. Kun gane ko? Irin wannan tawassulin bai halatta ba. Haka kuma ba za ka ce ba ya Allah don annabi, amma ya halatta ka ce ya Allah don sanda nake wa annabi, tunda sanda kake wa annabi din nan ibada ne. Ko ya Allah don sanda kake wa annabi, sanda Allah yake wa annabi sufa ne cikin sufofinsa, ya halatta ka yi tawassuli ko da sufarsa, ya halatta ka yi tawassuli da ibadarka. Kun gane wannan da kyau? Sannan kuma mutum ya yi amfani da sigar ko lafazin da ya zo cikin Alkur'ani a maimakon addu'o'i da ake tarawa a kasuwanni ana sayar da zakat, da ka ga mutum da wani shirme a ciki kuma wata da makaranta da ma'anan ko ya mun dudu ne ko mene ne na dai manta gara na da Allah ya sa na manta ka ji irin waɗannan ba su da amfani. Ya kamata mutum ya kasance ya amfani da wani lafazi da yake cikin Qur'ani ko yake cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko dai larabcin da yake, lallai wanda ya tsara shi malami ne ba jahili ba, wanda ba shirka a ciki ko wani shirme. Sannan kuma a mutum ya roƙi Allah da cikakken fata, ba a son ka yi addu'a ka raba biyu. To ko Allah zai biya ko ba zai biya ba, ana son ka ɗauka 100% zai biya. Karki wulakantar da kanki ce to aini ba malama ba ce ba, kila sai in malam ne ya roƙa shi za a biya. Ki ɗauka ke baiwa ce ta Allah, kuma ke roƙe shi kuma ya alƙawarin nan zai ansa 100% zai biya, ko a kusa ko a nesa, ko alama ba a son ka yi inda a cikin addu'a. Kun gane wannan da kyau? Sannan yayin da mutum yake cikin addu'a ya fuskanci Allah da zuciyarsa, idan kana karanta abin da baki, zuciyarka ta rinka tunanin bukatarka da kake son Allah ya biya. Kar ya kasance kana karanta lafazi kake roƙon wani abu daban, zuciyarka kuma ta tafi wata unguwa daban, inda da abin da kake karantawa ya sha bamban da abin da zuciyarka ke ciki. addu'a irin wannan Allah baya tabbata dan Allah ba kuma addu'a daga zuciya da take ga falalliyar zuciya saboda ka lalle ne ya kasance harshe da zuciya sun yi tarayya wajen gabatar da bukatun ka ga Ubangiji sannan kuma idan mutum zai addu'a sai mutum ya roki Allah abin da ya shafi sako kamar balawo yake zai roƙon Allah ya ba shi sa'a wajen saka kamar karo take za ta roƙon Allah ya ba ta sa'a wajen aiwatar da zinadinta ta dace za ta tafi Abuja dan da ta yi daga motsin da wadansu jami'an gwamnati duk wannan idan mutum yayi sadawa Allah yayi kuma Allah baya ansa irin wannan addu'a sannan kuma kar mutum ya kosa abinda ake nufi da kosawa kar mutum ya gadiya yace to ai ne addu'a ce ma nayi shiru ba a faɗin haka duk yadda kai kuma dai ka ƙara kuma dai ka ƙara san ba za ka yi hasara ba cikin addu'a san ba hasara cikin ta ba a cewa an yi dayya banza dan ibada ce ba a yi ibada kuma a banza ganin cewa bukatar ka bata biya wannan baka sani ba bayani zai zo nan gaba sannan kuma mutum ya nisanci haramun cikin abin da yake sha ko yake ci ko yake sutura nisantar haramun din nan na taimakawa a yanki addu'ar mutum amma idan ya zanto cin mutum da kyansa da suturansa da meye ɗinsa dai haramun ne to wannan ba da ruwa a karɓa masa duk kun san hadisi na biyu manzon Allah ya ambaci wani mutum ya kilo safara as'ata azbara ya muddu yadayhi ila sama'i ya rabbi ومطعمه حرام وملبسه حرام كذا 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 وجزء بالحرام فأنا يستجاب له النبي في شيء ذا أنسى منها دبي إن كان كل هذا ونا جن كل هذا لوكس الله يكأنسى الدعاء جن كل هذا إيدك تشين حالا إنك كفاء أنسى الدعاء كم يمكن كيا وقت أن الله دوبن دمك أبتا دبي إن كان ونا دعاء أنسى كتن دعك تشين الدعاء إذا سكت أبتا النبي لا يد الدعاء تفرقه إذا سأجي كلا اسم الأعظم manzon Allah ce wannan ismul azam ne wanda in an roki Allah da shi baya zai ansa sai an kira shi da shi kuma zai ji duk bukatun ka ta alkhairi da za ka karanta wannan ka roki Allah Allah zai biya ga karan Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يعني إذا كرمت وأن أنت قدر في بكاتك أزوشي بكاتك نزوشرك كان كرمت وأن أزوشي كوي كتن فيك كرمتك كان هلالو معنى بكتن فا kuma daga baya ka shigar da bukatarka duk wanda ka cikin wannan yayi manzon Allah ne ya ce wannan a cikin wannan addu'a sai bismillahil azam wanda yake an sa addu'ar mutum da shi sannan na biyu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin ita ce addu'ar da annabi Yunus yayi lokacin da kifi ya haɗiye shi saboda yin ta Ubangiji ta'ala ya ansa masa Allah ce fastajabna lahu fanaddaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin sai muka ansa masa muka tsamar da shi daga cikin damuwa da bakin cikin da yake ciki to haka kuma muke tsamar da mummunai din sai daga cikin halin da zanuka yake sun karanta ka shi yasa manzo Allah ce babu yanda za a yi mummuni ya roki Allah da wannan addu'ar ta sai Allah ya ansa masa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min az-zalimin sannan kuma addu'a ta gaba Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni wato ita wannan gamammiyar addu'a ce abinda sai ake kiranta gamammiya wato ta tafi kowane irin dangin alkhairi na duniya da na lahira gaba daya ka roki gafara ka roki rahama ka roki a warkar da kai dan idan ka ce a warkar da ni daga kowane irin nau'in cuta kenan sannan kuma ka roki arziki idan ka ce arziki ne kana nufin kowane irin arziki da Allah da shi ya dace da kai ya baka shi to da haka wannan tana da matukar muhimmanci da haka annabi yake yawan yin ta kuma ya koyi da sahabbai su rinka yi sai kuma addu'a da ta kunshi neman tsari daga azabar kabari ko fitinar dujal ko fitinar rayuwa da ta mutuwa ko kuma neman tsari daga aikin sako ko neman tsari daga bashi ga wanda bashi ya masa yawa a ta wannan ita ma ta tabbata cikin hadisi cewa matukar mutum na yin ta to Allah zai kare shi daga tambayar kabari azabar da za a yi ake a cikin kabari bayan tambaya Allah zai kare shi sannan kuma Allah zai kare su daga fitinan dujal, Allah kuma ya kare su daga fitintunu na rayuwa da suke shafar sauran mutane. Aka fitintunu na mutuwa kamar mummunar cikawa, Allah ya tsare mu. Kamar kuma abin da ya shafi aikata safo sai ka ga mutum na samun sauki, aka ba shi wannan addu'a. Ita ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sam wal maghram. Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sam wal maghram. Ana karanta ta ko cikin sallah ko wajen sallah. Annabi yana karanta ta a cikin sallah idan ya kammala tahiyya kafin ya sallama. Har ma kan kuma malamai suke cewa karanta ta cikin sallah wajibi ne. Saboda annabi bai taɓa yin sallah bai karanta ta ba sallallahu alaihi wasallam, kamar dokan hadisi suka nuna. Sannan ta gaba sai Allahumma rabbana Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wannan ta dace da ayar Qur'ani ta rabbana atina. Amma ya ba ta rabbana atina za ka ce Allahumma atina, wannan hadisi ne, wannan kuma ayar ce. Da haka idan ka karanta ayar yayi, idan kuma ka karanta wannan hadisin a matsayin sanarwar Bukhari da Muslim kuma kima yayi cikin dukkan bukatun ka na da kai. Sannan addu'a ta shida ita ce addu'ar da mutum yake yi don neman Ubangiji ya wadata shi, kuma ya sa shi ya zanto cikin masu takawa don tsoron Allah kenan, da kuma mutum ya zama mai kame kai. Ita ce Allahumma inni as'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فنكم سوء الدعاء تبقي إتنا ولي اسم الآزم إني يبدأ وانت النفوكي اسم الآزم حتى وانا تبقي اسم الآزم. إذا أنت اسم الآزم سونا وفي جرمة سنسونا يعني الله وانا إذا متن يلوكي لشي بكاسة سكال خيري تبس الله بيبيا متى كيني. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وأن الدب كاترة تسأل خيري إن كلك من ذا الله سأل الله بيامك. Sai kuma ta takas kenan ta kusa da karshe, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wannan addu'a don neman a gyara maka al'amuranka guda uku. Farko a gyara maka addininka ka zanto a kan tafarki madadisi. Na biyu a inganta maka rayuwarka, wato ita ce duniyar da kake ciki, kar ka samu tangarda cikin rayuwa. Na uku a inganta maka lahirarka wadda ita ce makomarka. Sannan kuma sai mutum ya roki daɗin alkhairi a cikin rayuwa ya kuma nemi hutu bayan mutuwa. Wannan duk ta kunshi haka. Mutum zai ce Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khayr waj'al al-mauta rahatan li min kulli shar. Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. وأنا حديث من جنة مسلم يروي هذا الترتيب. إذا جاء الدعاء دمتي في دم سبب الصلاة من سيد كم بيان بس يقول نبات يوم سيوا لا شيء بزي بيا karanta ta zai sa Allah ya hore masa abin da zai biya, kamar yadda annabi ya nuna cikin hadisi. Allahumma kfini bi halalika an haramik wa azlimni bi fadlika amman siwak. Allahumma kfini bi halalika an haramik wa azlimni bi fadlika amman siwak. Wannan mutum yayin karanta ta Ubangiji ta Allah zai sallafa masa. Waɗannan su ne zababban addu'o'i har guda tara. Duk bukatunku na alkhairi idan kuka sa wannan a ciki, Allah zai karba daga ciki har bukatarki ta samun kyakkyawar fahimtar juna tsakaninki da mijinki. ta samu zaman lafiya tsakaninki da mijinki bi iznillahi ta'ala, in dai kin da zince suke na idan kun hada da shawarwarin jiya duka guda biyan ko fadakarwa. Amfanin wannan fadakarwar kamar yadda na faɗa, waɗansu daga cikin mu idan suka yi addu'a ba su ga biyan bukata ba sai mutum ya kosa cewa na yi sai yin shiru ba biya min bukata ba. Ita bukata addu'ar mutum Allah na ansa masa ne ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku, ko dai Allah ya ansa mata abin da ka roƙa, ganin damar ka ne ya baka yau, ganin damar ka ne ya bari sai bayan shekara ɗaya. In ya bari sai bayan shekara ɗaya kai ta yin addu'ar kuma tana nayi, to wannan lada kuma zai baka, amma bukatar duniya daga ya ansa baka zai yi. Amma Ubangiji baya son ka yanke munajati gani da kake tsakaninka da shi na roƙonsa, sai ya maka jinkiri kana ta samun lada daga bayansa nan sai ya maka bukatar. Ko kuma ka roƙi wani abu sai Allah ya canza maka da wanda ya fi wannan, kai ka roƙi a baka wani abu kuma Allah ya riga ya turo wani